Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron yau da gobe shirin matasa sallama a gare ku da fatan duk kuna cikin koshin lafiya da wannan yammacin talata 1 ga watan Disamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau ma shirin yau da gobe na kan batun neman guraben karatu a jami'o'i. Yaya za a yi ne jami'o'i su yawa su wadata? Gwamnati ce kadai ke da alhakin gina jami'o'i?
Muna da masu kudaden su ma za su iya kirkira jami'o'i.
Yes, makarantu sun yi mana kadan. Sai dai a dade ƙara yawan makarantun.
Ita jami'a kusan lokaci zuwa lokaci takan gargadi mutane akan
za ku ji ko akan me kuma za ku ji ci gaban tattauna wannan a zauren matasa tsakanin Mahmud Ibrahim Kwari da wasu ɗaliban Kano da kewaye. To a wannan mako ma mun mika ma Malam Kabir Sufi Said na kwalejin Share Fagen shiga jami'a da ke Kano tambayar cewa me yasa ba za a ƙarfafa tsarin koyon karatu ta intanet ba daga wasu jami'o'in da ke nesa da inda ɗalibai suke domin a magance matsalar ƙaramcin guraben karatu?
To gaskiya akwai wani tallaki a nan da yi mu a Najeriya dangane da wannan National Open University, amma har da sai kiga sai aka kai aka samu tsawon shekaru waɗanda suka gama ba su iya tafiya bauta a ƙasa.
Yau ma Nasu Zarumai, kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto ne a filinmu na matasa masu basira. Sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku cewa yaya iyaye za su tunkari al'amarin ƴaƴansu da suka cancanci shiga jami'a amma kuma ba su samu gurbin karatu ba? Za ku ji amsoshin tambayar da ma sauran bayanan da muke tafa da su duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
To bani mu fara da filin matasa masu basira kuma ga Nasir Zarumai, kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto, zai ci gaba da bayyana yadda ma'aikatar shi za ta taimaka ma ɗalibai da ƙarfafa musu gwiwar ƙara mai da hankali akan ilimin kimiyya da fasaha.
Misali, yanzu za mu hito da wani asusu wanda zai tallafa ma ire-iren waɗannan waɗanda za su je su yi developing kamar a ce software ko su developing wani technology wanda ke da amfani ga al'umma. Muna ƙoƙarin mu gani ya za mu tallafa musu da kuɗi ko da kayan aiki wanda zai sa wannan binciken da suke ya ɗore, domin har waɗannan abubuwan a yi su musu zama abin amfani ga al'umma. Ina magana ne nan abubuwa waɗanda suka shafi a wannan ma'aikatar tamu ta kimiyya da fasaha. Wannan makarantu ne na gaba ga ƙaramar sakandare, wato babbar secondary ko abinda kuke ce matan America high school, ko wanda kuke ce mana a cikin makarantu ne na secondary, wato secondary school. So abinda muke shine mukan je can a wancan idan yara suka yi shekara uku a makaranta, mukan je mu tara su wuri daya mu ba su jarabawa, sai mu zakullo waɗanda suka fi hazaka a cikin su, sai mu kawo su waɗannan makarantun ne domin mu ƙara ba su cikakken kulawa don su ƙara fahimtar kimiyya din da fasaha. Wannan ba wai ina nufin sauran makarantun ne suma ba sa kimiyya da fasaha ba, a'a, a bisa ga ƙa'idar da abinda su wa'ancan makarantun ne su yi, sai muka ce to a zakulo waɗannan yaran waɗanda suna da ƙoƙari ƙwarai da gaske kuma suna da sauran fahimtar abubuwan da ake domin a kawo su ci gaba da wannan makarantar sai su yi shekaru uku domin su samu shiga jami'a. Idan suka shiga jami'a muna tunanin cewa za su shiga fannona waɗanda suka shafi kimiyya da fasaha. So wannan shi ne tsarin da muka yi, saboda muna ƙoƙarin mu ƙaro su injiniyoyi ne da likitoci da masu bincike kuma a wasu fannoni na ilimi na kimiyya da fasaha. Na farko abu ne fanni ne wanda mutane suna jin tsoro, abinda suke jin tsoro saboda ba sa da ilimi a kansa. So abinda muke shi ne da zaran mutane suka fahimci muhimmancin wannan sabuwar hanya din, za su san cewa tana da muhimmanci kware da gaske, domin kasa ba za ta ci gaba ba kuma jiha ba za ta ci gaba ba inda muka tasamma sai tare da amfani da wannan ilimi na kimiyya din. Saboda haka duk da yake na san akwai rashin fahimta ko kuma da tsoro na abubuwan sun riga sun fara gushewa, domin mai yawancin kowa yanzu ya samu kanshi yana aiki da waɗannan abubuwa na kimiyya da fasaha, daɗa ko ta hanyar salula ko kuma wasu hanyoyi, duk da yake sun su ba su san waɗannan abubuwan ne suke amfani da shi ba. So ina ganin abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda na san ciyar da ƙasa gaba, sannan kuma zai ciyar da jiharmu gaba. Sauran kamfanuna waɗanda suka ci gaba a duniya, irin su Microsoft, irin su Google da sauransu, duka yanzu sun fito da fanni na Hausa wanda ke fassara shafi zuwa yaren Hausa. So wannan ba karamin abu ba ne. Saboda haka abin da ke so in faɗa a nan shi ne, da za a koyar da mutane da harshensu na gado wanda suka fi fahimta, to da za su yi fahimtar shi wannan ilimi din na kimiyya da fasaha. Da a Hausa ne za a koyar da su, da za su fahimta shi. Saboda wata rana ma a lokacin da muke koyarwa, idan ka koyar da mutum a Turanci, wata rana kakan samu dama ka yi amfani da harshe na Hausa ka gaya mishi cewa ai wannan abin ga abin da yake nufi da Turanci. Saboda haka ba karamin alfanu ba ne idan aka yi amfani da wannan harshe namu na gado na Hausa, wanda shi ne kowa ya fi fahimta, wanda shi kowa ya fi ganewa bisa ga shi Turancin. Saboda haka idan gwamnatocinmu za su aminta a dawo da wannan harshe na yare namu, a yi amfani da shi a wurin koyarwa, a yi amfani da shi wurin fassara littafai, a yi amfani da shi wurin gabatar da lecture da sauransu, to wannan abin zai taimaka kwarai da gaske a ƙara fahimta ta shi wannan ilimi da na kimiyya ta fasaha.
Yaya iyaye za su tunkari al'amarin ƴaƴansu da suka cancanci shiga jami'a amma kuma ba su samu gurbin karatu ba? Ga yadda da yawan ku suka amsa a Facebook.
Sai hakuri mana har zuwa wani lokaci. Kun san komai na rayuwa baya yiwuwa sai lokacin yin sa yayi. Wataƙila lokacin samun shigan nasu ne bai yi ba, shi yasa ba su samu shigar ba. VOA ni ma nan na huskanci irin wannan kalubalen a shekarun baya, kuma nawa iyayen hakuri suka yi. Sako daga Shehu Adamu Rijau.
A matsayina na ɗalibi, zan ba da shawara ga iyayen wanda suka rasa gurbin karatu da su sama musu wata sana'a da zai hana su zaman banza. Sako daga Ibn Abdullah Bojide.
Yau da gobe mu dai a nan Jamhuriyar Niger, gaskiya idan kana da takardar da ke baka damar shiga jami'a, wato BAC, baka da matsala, saboda gwamnati ita take daukar nauyin dalibai kuma har tana ba su wani ihsani duk bayan wata uku. Sako daga Al-Mustafa Abdulrahim.
Salam, ni shawara ta ga iyaye shine su samar ma yaran sana'ar hannu ko kuma su ba su jari domin yin kasuwanci, ko kuma su tura su kananan makarantu kamar ta NCE ko ta lafiya ko polin, saboda gaskiya zaman su ba aikin yi yana cutar da su wajen shiga aikata aikin aika. Sako daga Mudassir Doguwa, jihar Kano.
Iyaye ba su da wata hanyar da za su iya tunkara don magance wannan matsalar. Gwamnati ce kadai ya kamata ta shawo kan wannan matsalar. Sako daga Kwamarar Zakara Adamu Kwantagora.
To yau da gobe ni a nawa tunanin in an nema ba a dace ba, to ba zama ya kamata matasa su yi ba. A kai yaro koyan aikin hannu don zai taimaka masa wajen rayuwa ba tare da ya jira a gun iyaye ba kafin a targaba kuma. Sako daga Ibrahim Yusuf Imam.
Yau da gobe abin da ya kamata shine su nema musu sana'ar hannu da zaman banzar da za su yi a gida su koyi sana'a. Abin da iyaye kamata su yi ma 'ya'yansu kenan kafin karatun jami'ar ya samu. Sako daga Shu'aibu Abubakar Shekewa.
Yau da gobe abin da ya kamata iyaye su yi shine su yi hakuri su nemi makarantun da 'ya'yansu za su yi karatu. Sabili da maganar gaskiya ita ce samun gurbin shiga jami'a a halin yanzu galibin su 'ya'yan masu hannu da shuni ne. Don haka hanya mafi a'ala a nan shine su nema wa 'ya'yan nasu makarantun da ya dace da su, domin kuwa masu iya magana na cewa iya kudin ku iya shagalinku. Sako daga AA Adamu Ngolde, dalibi a sashen koyon aikin jarida da ke jami'ar Maiduguri.
To, maganar gaskiya ita ce ya kamata gwamnatin tarayya ta shigo cikin wannan al'amarin domin bawa matasa tallahin ci gaba da karatunsu, saboda ko ni ma ina daga cikin waɗannan mutanen. Allah ya taimake mu, amin. Sako daga Adamu Suleiman Adamu Yayale.
Kash, Allah ɗaya gari bamban. To yau da gobe idan karatun jami'a ya gagara, to mu 'ya'yan talakawa sai mu koma sana'ar mu ta gado, wato noma da kiwo. Sako daga Murtala Yahaya makaniki Rugogo.
To har yanzu dai zauren matasa na jihar Kano tare da wasu dalibai maza da mata da kuma wakilinmu ko kuma ɗaya daga cikin wakilanmu a jihar Kano Muhammad Ibrahim Kwari yake tattaunawa da su akan matsalolin samun guraben karatu a jami'o'i da kuma hanyoyin magance karamcin guraben karatu a jami'o'in arewacin Najeriya.
Abakar, zancen na matsalar admission ana ta cewa akwai kuɗi suna taka rawa, dangantaka tana taka rawa, matsayi yana taka rawa, sannan kuma akwai lalacewar shi tsarin yadda aka tsara shi. Kai a ganin ka wanne ne a ciki?
To, ni a gaina ba zan ce ko kuɗi ko dangantaka ko wani abu haka yana taka rawa ba. Once idan haka cike wannan sharɗan da ake bukata na shiga kuma ka samu ka shiga, to ni ba na ganin cewa akwai wasu abu da yake taka rawa wajen shikarka ko rashin shikarka.
Amma akwai waɗanda suka cika sharɗan kuma ba su samu ba, me za ka ce ana?
To, bari na ce ma abin da za a ce ana shine ginin da zai ɗauki yawan mutanen da za a ba wa admission wanne shi ma zaman kansa yake, saboda makarantar ba yawa ne da su ba jami'o'in a garin, maimakon a ce inda akwai makarantun da yawa to da shi ne kowa zai iya samun gurbi da zai shiga. To, akwai adadin mutanen da maybe aji yake ɗauka, to dole makaranta ta ringa sa wasu requirement, wasu condition wanda sai mutum ya yi passing sannan zai samu ya shallake ko kuma ya zama yana cikin wanda aka ɗauka. In a ce mutum kamar da muka bada misali a ɗazu cewa mutum 700 sun nema, to amma maybe mutum 500 za a ɗauka, kuma duka 700 nan sun sami abin da ya kamata a ɗauke su a yadda makaranta ta tsara tun a farko. To, amma kasancewa duk sun samu kuma ga yadda ajujuwan suke ba su ɗauke jama'a ba, to dole a lokacin za a ƙara fito da wani sabon abin da masu ba san ma da shi ba. Haka ne za su ringa cewa ko an zalunce su ko ba a ɗauke su ba, an ɗauki suwa na suwa ne, a'a me bi za a ƙara dawo a ƙara kallon wasu abubuwa, wasu conditions din, wasu abubuwa wanda sauran sun yi passing ne sannan suka samu dama suka shigo. Abin da zan ce kenan a
batun cewa jami'o'i ko makarantun ilimi mai zurfi sun yi kaɗan ya shigo kenan.
Akwai wannan ma a ciki, shi ma yana ciki, saboda gaskiya in ka kalli Najeriya za ka ga ƙasa ce wacce take da yawan al'umma, wanda in ka lura state universities din sun yi kaɗan, talk less of even federal universities, saboda ba kamata a ce iya federal universities suke taka rawa wurin copying din adadin ɗaliban da muke da su ba. Kuma idan kai maganar issue na kamar misali abin da ya shafi kuɗi da sauransu, kamar yadda na faɗa, ita wannan ƙasa tamu da kake gani a yanzu ne ake ƙoƙarin ya za a gyara ta. So issue na corruption ba inda bai shiga ba, har za ka iya samu cikin gidan mutum ma akwai corruption. Amma kuma ba mu sani cewar wannan issue da ake na admission, ita jami'a kusan lokaci zuwa lokaci takan gargaɗi mutane akan masu defrauding ɗin mutane with respect to a ce ka kawo kaza za a yi maka kaza, a ce ka kawo kaza za a yi maka kaza. Ina ganin inda mutum zai cika sharadi ya dawo ya tsayaye addu'a, ina ganin Allah yadda zai samu, in bai samu ba dama muna da yawa.
Farhan, magana da muke kaman an karkata cewa jami'o'i sun yi kaɗan.
Yes, makarantu sun yi mana kaɗan, because kamar yanzu a Kano we only have PUK major federal university da muke da sai kuma daga baya aka zo aka yi mutu sai yanzu da ake da Northwest da Western Federal University of Education. For instance, BUK tana iba mutane from Northwest in Mukadai tana da Kano, Kajigawa, Kaduna, Katsina alone. Whereas akwai indigents na Kano da suke neman admission a BUK. And I think indigents should be served first. Saboda su suke da legal interest pertaining to that university. Saboda su yan asalin jihar ne kuma makarantar a jihar su take. Fine, makaranta ta yi mana kadan. For instance, kamar yanzu the only student that za a ce makarantar za ta iya admitin yawanci in sun yi yawa su kai 2500 also. Yawanci ba ma scaling kaga ko a ce in aya a ce yau ga BUK a shekara ɗaya ta yi admitin ɗalibai guda 15,000. They can't do it saboda gaskiya ba mu da infrastructures.
Wai me abin yi?
Well, I think za a iya creating more universities ko kuma a faɗaɗa waɗanda suke nan a ƙasa.
Ta yaya?
Faɗaɗa su in the sense that a yi developing gine-gine waɗanda za su iya accommodating ɗalibai like more theaters, in fact logistics gaba ɗaya, more hostels, a bigger library, yeah, komai da komai. At least they can accommodate more than half of abinda suka yi ce za su yi requirement ɗinsu na ɗalibai.
Yanzu mu ɗauka ke ce gwamnan Kano ko ke ce shugaban Najeriya, me zaki?
Zan samu stakeholders daga other places locally and internationally waɗanda suke experts ne in education infrastructure, yadda asayin da za a yi a ƙara yawan makarantu, one, sannan kuma makarantun da suke na a ƙasa, asayin da za a yi a ƙara musu yawan gine-gine da yawan ma'aikata, yadda za a yi a rufe wannan gap in na rashin kayan aiki da inda za a saka ɗalibai.
Aisha, waya za ki tunkari wannan ƙalubale?
Zan tunkari wannan ƙalubale ta wurin samu na gina wasu universities ɗin wanda take under state, sannan kuma daga nan su ma kamar polytechnics ɗin da sauran higher institutions ɗin school ɗin zan yi ƙoƙari wurin cewa na gina ko za a samu raguwa a ɓangaren universities da suke under federal government a samu ɗaliban su ragu, wasu su tafi can, wasu su tafi nan, kamar yadda gwamnan mu yayi Rabi Musa Kwankwaso da yayi establishing wannan makarantar ta Northwest, ai kaga an samu sauƙin wasu da yawa yanzu ɗaliban suna tafiya can. Sai ya zama na BUK sun ɗan samu raguwar wannan yawan ɗaliban da suke neman admission a wurin su, inda ana samun 3,000 na nema, to kusan 1,000 sun tafi Northwest, 2,000 ne suke nema a ƙarƙashinsu. Saboda haka ni ina ganin sai dai a daɗa ƙara yawan makarantun tare da yawan samun ɗalibai wanda suke za su koyar da yaran yadda ya kamata, su ma daɗa ɗiban su aiki domin a samu ci gaba a wurin ɓangaren ilimin.
Abakar, wai kawai gwamnati za ta karawa wajen warware wannan matsalar ta rashin isassun gurabe a jami'o'i da sauran makarantun ilimi mai zurfi? Gwamnati kawai za ta takarawa?
A'a, ba iya gwamnati kawai za ta takarawa ba, duk wanda yake da hali. Irin akwai muna da masu kudaden masu buɗe kamfanuwa, manya-manya industries, to su ma za su iya kirkira jami'o'i. Idan an kirkiri jami'o'i, su nan ma za su ringa sosai ne, su ma income sun za su ringa samun kuɗi su ma da wannan jami'o'in. To in a ce an gina da yawa masu kuɗi ma su zan iya zuwa su kira su gina, to shi kenan kaga za a samu raguwa daga wannan main makaranta da kowa ya ta'allaka kanta, za a karkata kan wasu makarantun. To hakan za a samu sauki, kamar in ka kalli Southern Nigeria, ai an ce akwai makarantu wanda masu zaman kansu private universities, kaga da a ce arewa ma nan akwai sosai, to ba wata contextin da za a ringa samu sosai wajen samun shigar ɗalibai cikin ita wannan makaranta.
To me yasa ba za a ƙarfafa tsarin koyon karatu ta internet ba daga wasu jami'o'in da ke nesa da inda ɗalibai suke domin a magance matsalar ƙaramcin guraben karatu?
Tsari na samun rigina digiri ta hanyar yanar gizo ɗin. To gaskiya akwai wani tarnaƙi a nan da mu a Najeriya dangane da wannan. Ba ma ga wancan baɗin akwai jami'a da gwamnati ce ta fito da ita wadda take ta wannan tsarin National Open University, wanda karatun mafi yawancinsa ta wannan tsarin ne. Amma har da sai kiga sai da aka kai aka samu tsawon shekaru waɗanda suka gama ba su iya tafiya bautawa ƙasa a Najeriya. Ita hukumar bautawa ƙasa ɗin ta ce ba su cikin ita wannan National Open University ba su cikin jami'o'in da suke cikin manhajar waɗanda ya kamata ta ba damar su je bautawa ƙasa. Amma kuma dokar ƙasa ce ta kafa jami'ar lokacin da aka kafa ta shi kansa shugaban ƙasa na wannan lokacin Chief Olusegun Obasanjo har sai da ya yi register wani course don ya ƙara mutane ƙwarin gwiwar shiga su yi su ma waɗannan courses ɗin. Amma a lokacin kuma duk ba a yi tunanin wataƙila za a samu wannan matsalar ba. Kuma ba su je sun bauta a ƙasa ba za su iya samun aiki da wannan certificate ɗin nasu ba. Kuma ba a ba su gurbi a wanda suka yi law ba a ba su gurbi a nan zama lauyoyi a makarantun da suke karɓar lauyoyi na ƙasa Nigerian Law School. Sun ce ba su da wannan cikin tsarinsu. To wannan ya sa ka je ka yi law ɗin digiri a law a National Open University ɗin ka gama ka zo ba ka da gurin da za ka je ka zama lawyer. Kuma ko kuma ba za ka je ka bauta a ƙasa ba. Har sai kwanan nan bai fi sati ɗaya sati biyu baya ba majalisar dokokin ƙasa ta yi doka a kan cewa ya kamata a ba su gurbi su riƙa tafiya bauta a ƙasa. Wataƙila kuma wannan zai sa darajar shi kanshi certificate ɗin nasu ya ƙaru har a riƙa bayar da aiki da shi. Kuma ita wannan hukuma ta jami'o'in Najeriya ita ta hana ma yanzu amsar duk wani certificate na digiri da aka samu ta hanyar sadarwar yanar gizo. Har yanzu wataƙila su ba su gama yadda da kan cewa akwai wannan ƙarancin guraben ba a nasu gane. Lokacin da wasu jihohi suka yi yunkurin samar wa ɗalibansu gurabe a ƙasashen waje sai da ita da kanta hukumar ta yi ƙoƙarin ganin ta taɗe ƙafansu ma a wasu lokutan wataƙila cewa jami'o'in da suke zuwa suna kai yaran ba masu inganci ba ne da sauransu har sai da aka yi ta samun tace baki tsakaninsu da waɗannan jihohin sannan kuma daga baya dai suka samu fuskantar juna. Kuma me ya kawo sabuwar shi ke kashe kuɗin kuɗi wajen tura mutanen su kan kasuwa a yanzu wajen rashin guraben ne da kuma alhalin da ake sha musamman a mataki na digiri na biyu da kuma na uku a ƙasa su suka dawo. To gaskiya har yanzu dai maganar wancan da muka yi wancan satin tana nan akan cewa babu jami'o'in babu kwasa-kwasan babu guraben ɗaliban da suke a ƙasa sun yi mu guraben yawa fiye da ninkin da ninkin. To wannan duk abu ne da ya kamata a ce wataƙila su suna zama a cikin shekarun baya da yawa ya kamata a ce sun tsaya sun duba cewa ga tsarin da yake tafiya a duniya kuma a karɓe shi kuma yi tunanin cewa kowa da damar da Allah ya ba shi kuma a duba ya ga cewa an ba shi damar shiga cikin tsari yadda ya kamata. Amma a halin yanzu kam gaskiya tsarin ya kasance cewa mutane da yawa ba su samun shiga ciki kuma saboda rashin shi kanshi tsarin ba gaban tsari ba ne. Matsalar ta kai har sai da ƴan waɗanda suka gama suka taru suka yi zanga-zanga har sai da ya kasance yanzu majalisar dokokin ƙasa ta shigo ciki har an ba da damar cewa lallai-lallai a ba su suka zauta wa ƙasa. Wato abu ne muke yin sauran lokacin ba tare da tunanin an samar masa makoma a gaba ba. An yi makarantar kuma amma ba a neman mata makoma a gaba ba. Yanzu duk wanda suka yi lodin har yanzu suna nan sai ƙara taruwa suke yi kuma su ma sai neman mafita yadda za a yi su tafi a ita kanta ma'anuwar school suke domin su samu zama lauyoyi. To wataƙila sai dai mutane su ta yi ɗin da tunanin cewa za a samu gyara ɗin. Shi kanshi wannan online degrees ɗin da ake magana sai dai mutane su ta yi amma halin yanzu idan ka yi ita hukumar jami'o'i ta ƙasa ta hana ma a karɓi wannan degree ɗin a ma'aikatu da dama da suke. Da suke da hukumar ko ma'amala da gwamnati sai dai mutum ya yi don karan kansa kuma don tunanin cewa wataƙila a gaba wayewar za ta kai ga har za a yi da a karɓi wannan abubuwa.
Rediyo yanzu.
Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake yau Sa'adu Zungu ke kira da amo mai karsashi. Sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya in ka sallada ayyuma bauta da sani a cikin biyayya
Jamila kai yaran al'amarin ilimi kana ƙara jin bayanai abin yana ƙara daure ma kai kuma ka rasa yaya za a yi a magance
gaskiya ni duk a cikin mashirye-shiryen namu ina son na talata din nan
na talata mari miki wata tambaya Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da Abubakar akwai wanda yake cewa malam sannan akwai Farhan da Aisha to ya tambaye Farhan da Aisha idan da su ne kamar gwamnatin Kano ko kuma shugaban Najeriya yaya za su yi su magance waɗannan matsaloli da ɗalibai ke huskanta to ni tambayar da zan miki Jamila
to fa
da a ce ke aka dora wa nauyin magance waɗannan matsaloli da ɗalibai ke huskanta musamman a arewa na samun guraben karatu ga karancin jami'o'i me za ki yi ki magance a ga canji a ga jami'o'i sun wadata ga ɗalibai in sun zo ko 10,000 nawa ne jami'a ta ɗauke su
to fa to kin gani dai na daya ina ganin cewa abin da yake hana mutane da dama su rashin wadataccen ilimi shine babu malaman gashin makarantun ba su isa ba kuma babu malaman to ni abin da nake ganin cewa kafofin sada zumunci da kuma ma na yada labarai inda za su iya taka rawa kenan kin san wancan satin da ya wuce nayi magana akan amfani da internet amma abin da nake nufi anan shine da akwai abubuwan koyo da suke kan internet din yanzu amma mutane ba su san ma da su ba kinga idan ka je YouTube zaka iya koyon komai zaka iya koyon karatu zaka iya koyon grammar zaka iya koyon sababbin kalmomi na turanci to idan aka dauko wadannan aka saka su tunda murya ce za a iya sakawa a radio mutane su rika koya ta haka za kuma iya sakawa a TV saboda YouTube video ne ko to wannan na daya kenan na biyu kuma ina ganin cewa da akwai abin da muka rasa a curriculum dinmu wajen koyon karatu tun daga primary shine a koya wa yara tunani zurfin tunani ko ta yaya ne yanzu ba zaki iya yaran garin nan misali ba zaki iya ce musu su tsallaka titi ba ba da sun tsaya ba sun yi tunanin cewa to tsallaka kawai zan yi ko ko sai na duba naga cewa zan duba hannuna na dama zan duba na hagu to wannan zurfin tunanin tun daga curriculum ya kamata a saka shi shine muke kira anan critical thinking saboda irin wannan ne idan aka zo aka ce maka ga wannan kasha sai ka tambaye mutum menene a cikin shi amma idan tun farko baka da wannan tunanin kawai zaka ce a wannan ai dan uwana ne na yadda da shi kuma abin da zai iya halaka ka kenan na uku kuma shine kamar yanda aka yi amfani da irin peace corps a da din nan ya kamata a ce yanzu tunda kasashen waje sun zo sun samu shugaba Buhari sun ce za su abin nan ba shi goyen baya da komai bai kamata ba a ce wai su zo su kawo kudi saboda ba lokaci yanzu da za a ce za mu farfado da abin nan din ilimin mu ba mu da wannan lokacin su kawo mana malaman su ga sunan anan da yawa wanda ba su da aiki su kawo mana su hora mana namu malaman su koya musu yanda ake koyar da yara tunda kananan yara su mu su nuna mana muhimmancin akan mu dauko yara 100 ko 1000 mu kawo su su aika mana da malaman su 100 dan su samu dama su koyar da su kadan daga cikin abin da zan yi kenan
Jamila kin burge ni
ko
kin yi bayani da Hausa ba Ingausa ba Turanci kin ji Farhan
naji
yadda take
ashe sai ya kamata ku kyale ni kawai na rika yin Ingausa na
wallahi kin burge ni kuma wannan bayanin yayi da fatan waɗanda ke da nauyin gyara waɗannan abubuwa sun saurari waɗannan mai ake cewa wannan bayani da kike watakila sun za su samu abin da za su dan dauka a ciki
Allah ya taimaka
masu saurari iyakacin shirin namu kenan sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fagin
da Mr Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da kuma engineer mu Mr Bill Barber ni ce taku Halima Jumro ke sallama da ku sai gobar haka da izinin Allah ku huta lafiya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.